Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum barkamu da safe yau 13 ga watan Agustan shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da masauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai.
Gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari wanda zai hana bakin hauren da ke cikin kasar samun takardar zama dindindin ko dan kasa muddin ba su iya rika kansu. Dabbun masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokradiyya sun cika filin jirgin saman kasa da kasa na Hong Kong jiya Litini ta yadda sai da aka soke tashin jiragen sama. Sannan rubuci biyu na magungunan cutar Ebola da aka gwada a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun yi matakar inganci ta yadda za mu fara jinyar Ebola da su.
To kanin labarin kenan aka ji. Hukumar kula da ruwan sama da na koguna ta Najeriya NIHSA ta ankar da jihohin Najeriya 15 cewa za a iya samun ambaliyar ruwan sama.
Akwai kasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kadan za zama ba su ruwa ya shafe su kamar bangaren Lagos ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba.
To Allah ya kyauta. Haka kuma za a ji cewa mai martaba Shehun Barna ya roki wato gwamnan jihar Borno ya inganta tsaro a wasu ƙananan hukumomi domin baiwa al'umma damar gudanar da harkokin noma. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafa Sakko ta zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurari ga labaran. Gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari je Litini wanda zai hana duk wasu bakin hauren da ke cikin kasar samun takardar zama dindindin ko zama dan kasa muddin sun dogara ne ga taimakon gwamnati irin na kiwon lafiya da abinci ko kuma muhalli. Ken Kuchilali, muƙaddashin shugaban hukumar shigi da fice da kuma bayar da takardar shaidar zama ɗan ƙasa, ya yi shelar abin da ya kira tsarin hana shigowa Amurka don a dogara ga tallafin gwamnati, wanda ta bakinsa zai ƙarfafa gwiwar masu niyyar shigowa ko kuma ci gaba da zaman Amurka su yi shirin tashi su nemi na kansu su kuma zama masu dogaro da kai. Sabon tsarin zai fara aiki ne ranar 15 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A ƙarƙashin tsarin an fassara wanda ya zama nawaya ga gwamnati da wanda ya amfana da wani ko wasu tallafi na gwamnati na tsawon watanni sama da 12 a tsawon watanni 36. A ƙarƙashin wannan tsarin za a kirga karɓar tallafi sau biyu a wata guda a matsayin watanni biyu. Dabban masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokradiyya sun cika filin jirgin saman kasa da kasa na Hong Kong jiya Litini ta yadda sai da aka soke tashin jiragen sama a tashar. Ba a samu rahoton wani tashin hankali ba a wannan filin jirgin saman wanda ke ɗaya daga cikin mafiya hada-hada a duniya, inda masu zanga-zanga suka ci gaba da mamaye babbar mashigar zuwa tsakar dare. Gabanin nan a jiya Litini din mafusatan masu zanga-zanga da suka bazu kan titunan birnin na Hong Kong sun datse hanyoyi tare kuma da yin watsi da umarnin 'yan sanda na su watsi bayan da 'yan sandan suka harba barkonon tsohuwa da harsasan roba kan cincirin da jama'a da ke ta gudu. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rubuci biyu na magungunan cutar Ebola da aka gwada a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun yi matakar inganci ta yadda ma za a fara baiwa masu fama da cutar ta Ebola. Nasarar magungunan biyu waɗanda aka fi sani da REGN EB3 da NAB114 sun sa masu ilimin kimiyya sun yanke shawarar tsaye da binciken da ake yi a kansu. A maimakon haka suna son a maida hankali kan yadda za a fara amfani da su a Afirka, inda annobar cutar ta tsawon shekara guda ta laƙume rayuka sama da 1,800. Daga yanzu ba za a ƙara cewa Ebola ba ta warkuwa ba, abinda Jean Jacques Wayumbe, daraktan cibiyar binciken cututtuka ta ƙasar Congo, ya gaya ma jaridar The Guardian kenan. Ya ƙara da cewa wannan ci gaban da aka samu zai taimaka wajen ceto dubban rayuka. Ana ci gaba da ayyukan ceto a jihohi hudu na ƙasar India, inda wata ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane kusan 200, baya ga wasu kuma sama da miliyan guda da suka rasa muhallansu. Jihohin yammaci da kudancin ƙasar irin su Kerala da Karnataka da Gujarat da Maharashtra sun fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma wato cikawa da batsewar koguna. Jihar Kerala da ke kudancin ƙasar, wadda 'yan yawon buɗe ido ke fai yawan zuwa saboda tana da wato gaɓoɓin ruwa na shakatawa da tuddai na hulewa da wasu keɓaɓɓun yankunan ruwa, ita ce bala'in ya fi addaba. Adadin waɗanda suka mutu a wurin ya kai 76 zuwa jiya Litini, a yayin da kuma wasu 116 suka mutu a sauran jihohin uku. Jiya Litini, hukumomi a Amurka sun ce wani abokin mutumin nan da ya kai hari a garin Dayton na jihar Ohio, inda ya halaka mutane 9 a cikin daƙiƙoƙi 30 kawai, ya yi alfaharin haddasa sababi da amsa cewa shine ma ya siyo ma abokin nasa a rigar sulke da bindiga da albarusai 100 a farkon wannan shekarar. Masu gabatar da ƙara sun ce abokin maharin Ethan Cole ya gaya ma hukumomi cewa shi ya sayo ma maharin mai suna Kona Bet makaman ya ɓoye a ɗakin da yake haya saboda kar iyayensa su ga wato makaman. Cikakken bayanin wato makaman da Bet ya yi amfani da su ya bayyana a daidai lokacin da hukumomi suka tuhumi Cole da ƙarya, saboda ya rubuta cewa baya shan tabar wiwi a takardar neman sayan bindiga lokacin da ya sayi wata 'yar karamar bindiga wadda abokin nasa bai mai amfani da ita a harin da ya kai ba. Jiya Litini, Attorney General ɗin Amurka William Barr ya yi alkawarin gudanar da binciken kwakwa kan kashe kansa da ake kyautata zaton hamshakin mai kuɗin nan mai kuma alaka da manyan 'yan siyasa, wanda ake zarginsa da lalata da 'yan mata ƙanana da kuma safararsu mai suna Jeffrey Epstein ya yi. Ba ya ce da shi da ma'aikatar shari'ar da yake shugabanta sun yi matuƙar baƙin ciki da kuma fusata sosai da jin cewa jami'ai a gidan yarin gwamnati da ke Manhattan na birnin New York sun kasa kula da wannan ɗan fursunan yadda ya kamata. Wannan shari'ar na da muhimmanci ga waɗanda aka cutar, waɗanda suka dage suka fito fili kuma sun cancanci tunkarar wanda ake zargi a kotu.
Ibrahim Kalma Sigarba ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da alamu wasu jihohin Najeriya 15 za su iya fuskantar ambaliyar ruwa a wannan damunar, kamar yadda zakumar kula da ruwan sama da na koguna ta yi gargadi. Nasir Adamele Kaya ya haɗo mana da wannan rahoto.
Hukumar kula da lamuran ruwan sama da na koguna NIHSA ta ankara da jihohin Najeriya 15 cewa za su samu ambaliyar ruwa a cikinsu da hakan ma tuniyar ya haddasa asarar rayuka. Hukumar ta ce rashin amfani da gargadi na ambaliyar ruwan a bana daga gwamnatocin jihohi ya ta'azzara lamuran. Shugaban hukumar Kelamin Inze ya ce nan da wata ɗaya gagarumin ruwan koguna zai gangaro daga ƙasashen Benin, Cote d'Ivoire, Guinea, Mali, Burkina Faso, Chad da Kamaru zuwa Najeriya. Inze ya buƙaci mutane su gujewa gina gidaje kan hanyoyin ruwa, kazalika gwamnatoci su tabbatar da samar da magudanan ruwa. Husaini Dauda, jar ƙasa masanin kare muhalli ne, ya ce tumbatsar teku ka iya shafe wasu sassa.
Saboda haka wannan abu yana shafar mu ko ba kawai su Najeriya ba, ƙasashe kamar su water level ɗinsu suna ƙasa da yadda ya kamata. Irin waɗannan ƙasashe ma akwai ƙasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kaɗan za zama ba su ruwa ya shafe su. Kamar ɓangaren Lagos ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba, yanzu kaga kamar su Victoria Island, kaga wannan ruwa yana shigowa hannan teku to ambaliya teku nan tana karuwa ice block yanzu na kasashen da su daman kaman su irin tundra region su Iceland da dai sauransu ina narkewa su wannan block din na ice glacier din tana narkewa tana karawa ruwan teku yana karuwa to yana karuwa ambaliya tana karuwa kaman kasashe kaman su Netherlands zuwa ga malaga ruwan zai shafe su
cikin shawara da hukumar ta bayar har da gina madatsun ruwa don tara ruwan waje daya da hakan zai hana malalarsa zuwa cikin gidajen jama'a alaran Shu'aibu Danbola anguwar Madaki malamin allo ne da zaizayar kasa ta hana zuwa sallar asuba
kaga ruwan nan rannan da kai cikin wani da 65 sukan ba same su ba an samu katifin zare yan gadajin sare
na ji kuna da jama'a me yasa za ku yi aikin gayya ku gyara kwarin batun da lamuran gwamnati suna da yawa
yawa lamarin gwamnati lalle mun san suna da yawa amma muna da karfin jiki amma ba mu da karfin aljihu duk aiki ba zai iya yiwuwa ba sai da kudi kuma ba mu da sisi mu almajire ne talakawa ne kowa yana fama da abin da zai cire kai kaga wannan guri na sai katakai da na buga lokacin kwaje na kalmi ana taka sun a hankali yana fin karfi sai da na sai block kwaya 100 akan zan danyi wata kadarku wanda mutane za su tana tsallakawa suna zuwa masallatai da gurin bukatun su to duk hakan bai yiwuwa kwaje ya kare fadi har sai karfin mu gaba ɗaya muka zura ma Allah ido muka zura gwamnati ido
sunana Alhaji Yusuf Usman mai Gwanjo mu dai da wannan kwari da sun ce za su yi lambatu muka ce ba masal lambatu in aka yi lambatu an matse guri gidajen mu gaba ɗaya babu hanyar da za mu wuce muka ce a taimaka ai mana hanya kin ga ana hanyoyi gwamnati to hanyar nan bata samu ba lambatu bai samu ba to mu ko lambatun aka yi mana yanzu alhamdulillah
kuma na kun rage guri kenan
eh mun rage to yaya muka iya da mu zo mu ta kuka gidajen mu suna rushewa ai gare ko lambatun ma mu samu
hukumar ta kula da gudanar ruwa ta bayyana jihohi 15 dake cikin yankunan da ake fargabar samun ambaliyar ruwa da suka hada da Adamawa Abia Bauchi Delta Jigawa Niger Lagos Edo Cross River Oyo Enugu Kebbi Imo Nasarawa da nan Abuja Nasura da Malika ya madar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Nasura da Malikaya idan muka koma bangaren tsaro a Najeriya mai martaba Shehu Barno yayi kira gwamnatin jihar domin samar da tsaro a waskana hukumomi domin bayo mutane damar yin noma cikin kwanciyar hankali kamar da zaku ji a wannan rahoton da Haruna Dauda ya hado mana
There is need for you to summon expanded security meetings with security chiefs and local government chairmen because honestly that area which I have seen
mai martaba Shehu Borno Alhaji Abubakar Grabe Elkenami kenan ke kokawa gwamnatin jihar Borno Professor Babaganan Umaru Zulum ne kokarin fadada taron ga jami'an tsaro da kuma shugabannin kananan hukumomi don inganta matakan tsaro a kananan hukumomi da zai baiwa manoma damar ci gaba da harkokin noman su mai martaban ya je wannan kiran ne lokacin da ya kai gasuwar sallah a fadar gwamnatin jihar Borno yace akwai abin da aka rasa a wuraren kananan hukumomin Ganze da kuma Mankulo ganin cewa yanzu ana cikin damuna amma manoma ba sa iya zuwa gonakinsu saboda dalilai na tsaro.
Otherwise, problem upon problem. Because it will also attribute to insecurity again.
Ina so roƙe ka da ku zo nan da manyan jami'an tsaro da shugabannin kananan hukumomi don tattauna matsalan waɗannan manoma saboda wannan matsalan zai iya rurrutu wannan matsala na rashin tsaro da muke fama da shi.
There's also one very serious problem which needs your immediate addressing. In the last administration, it was properly addressed, but towards the end of the administration, I'm particularly referring to the issue of this Galadima issue.
Mai martaban ya kuma ce akwai wani babban matsala da ya kamata ya jawo hankalin gwamnatin akai da gwamnatin ta shude an fara samun saukin lamarin amma daga baya batun ya sake dawowa ina magana ne akan batun Galadima da Bagaro inda aka tashi mutanen da suke aikata aikin asha amma yanzu hakan sun sake kullowa a wani wurin da ake kira Barka da Zuwa don haka mai girma gwamna akwai bukatar dokan mataki akan wannan wuri da suna za a tarbiyyar al'umman wannan jiha
the block of the road by the city chief for whatever reason for each city or whatever thing that they call before you go to Dambua or come to Dambua you have to go
Basarakin ya kuma sake roƙon gwamnan cewa yi wani abu akan hangin da jami'an tsaro suka rufe da ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa wanda har ya dangana da zuwa garin Biyu wanda ya ce akan shafe awanni biyu ne kawai yanzu mutum ya tashi zuwa garin Dambuwa inda mutum ya shigo Maiduguri zai ɗebi kusan awanni 6-7 abinda zai kai mutum cikin awa 1-2 a cewar mai martaba Shehu Barno Alhaji Abubakar Garbe Ibn Elkanami a yayin da yake mai da jawabi ga mai martaban wato gwamnan jihar Borno Professor Babaganan Umaru Zulum yace za su duba waɗannan batutuwa da idon basira sannan kuma su dauki matakin da ya dace na ganin cewa an samu maslaha game da wannan matsaloli dake addaban al'umman jihar Borno yace za mu fada da wannan taron jami'an tsaro don mu dubi hanyoyin da ya dace na magance wannan matsala da muke fuskanta yanzu hakan da kuma zai bawa manoma damar ci gaba da harkokin noman su.
I'm pleased to inform you that the government under my leadership has procured about 80 vehicles. We are launching emergency response team by next week.
Yace ina mai farin cikin shaida maka cewa gwamnatin jihar Borno gargashin jagoranci na sun saye motocin sintiri kusan guda 80 wanda kuma za mu gaddamar da jami'an kota kwana da su taimaka mana wajen gudanar da harkokin tsaro a wannan jiha da tsakara da jami'an soja da ƴan sanda da ƴan sandan bada kariya ga fararen hula wato civil defense.
I'm so much committed to three fundamental issues of improving the security situation, enhancing food security and creating jobs to the teeming population of Borno State.
Gwamnati yace yanzu haka zan mai da hankali ne kan wasu muhimman abubuwa guda uku wanda suka hada da inganta matakan tsaro da batun inganta samar da abinci da kuma samar da ayyuka ga al'umman jihar Borno. Wannan su ne abin da na sa a gaba kuma Allah ya yarda za mu cimma burinmu. Gwamnati ya kuma kara da cewa za su dauki mataki game da mutanen da aka ce sun bude wasu wuraren yin asha ba tare da izini ba kuma za su tabbatar cewa doka ta yi halinta akan su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda, har yanzu dai an tsara da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:16 na dare. Idan aka biyo mu shirin manhajar tsilin misalin karfe 8 agogon Najeriya da Niger, za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni da ba mu samu damar kawo muku yanzu ba, amma yanzu ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya
mu ma kananan tsake muka kasa gudu, ai muka ki mu gudu muka take muka cije muka tsaya muka jajarce balle jagoran tafiya, ai zagzaki ya fi karfin gudu, zagzaki ba wanda zai gudumuwa a fadin duniyar nan.
Jama'a sanin ku da wannan lokaci, sanin ku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai wuya. Kungiyar Shi'a ta Najeriya ta ce sharuɗin da gwamnatin jihar Kaduna ta gita kafin ta bar shugaban 'yan Shi'a din na ƙasar wato Sheikh Ibrahim Zakzaki da matarsa su je Indiya neman kulawar likitoci sharuɗa ne marasa inganci. Kai a ƙarshen gaskiya ma a hirarsa da Nasiru Adamu Rekaya, kakakin kungiyar ta Shi'a Muhammad Ibrahim Gamawa, ya ce magana ta Kaduna soke burutsu ce.
To kamar yadda babban lauyanmu ya faɗa wanda ke kare Malam Fahim Falana ya ce wannan magana soke burutsu ne. Magana mutum ne wanda mulki ya rufe masa idanu. In banda haka in dama zai iya bada sharuɗa, to me yasa ya je kotu, me yasa ya kai ƙarar malam kotu? Kada sai ce ba ruwan kotu da ba wa malam izini shi ne zai shimfiɗa ƙa'idodin da ya ga dama.
Umar Ibrahim, in mun duba ma waɗannan sharuɗa za mu ce ma babban abin da suke so su nuna shi ne kada shi malam Ibrahim Zazzaki ya samu koyi da mafakar siyasa a Indiya, wataƙila ta can kawai dai ya rashe gidawa saboda gudanar da ko ci gaba da shari'a nan. Ni sa ba za ku ba da tambacin cewa in je zai dawo ba.
Mu ma kananan tsake muka kasa gudu, ai muka ki mu gudu muka take muka cije muka tsaya muka jajarce balle jagoran tafiya, wanda ya taba cewa ko janar ne aka ce masa zakzaki zai gudu ya san ƙarya ne. Ba Allah da aka zo aka kewaye gidansa ana ka fito in ba haka ba za mu rusa gidan, yace shi ba zai fito ba sai dai abin da suke so. Ai zakzaki ya fi karfin gudu, zakzaki ba wanda zai gudumuwa a fadin duniyar nan.
Mama Ibrahim Gama kenan da ke magana da yawan kungiyar IMM ta 'yan Shi'ar Najeriya. To koya sauran su 'yan Najeriya suke kallon wannan takaddama ta gwamnati da magoya bayan Shi'ar Zazzaki? Bari mu jira ra'ayin shugaban Izala na Najeriya din da kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan shi Ibrahim Zazzaki din.
Sunana Abdullahi Bananau, shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna.
A matsayinsu na 'yan Najeriya, ya kamata su san akwai dokoki a Najeriya. In an yi maka ba daidai ba, to ka je kotu ka nemi haƙƙinka. Amma ba ka neman haƙƙinka ta hanyar zanga-zanga, ta hanyar take wa waɗansu kuma haƙƙoƙinsu. Idan ka ce za ka take min haƙƙina, ka take haƙƙin wancan don kai ka samu haƙƙinka. Kai kanka ka san zalunci kai. Saboda haka babu wanda yake cewa kar a yi wa wani adalci. Amma wane ne mai yin adalci? Wane ne mai yin hukunci? Akwai shari'a a ƙasa, don haka su nemi haƙƙoƙinsu ta hanyar shari'a, ba ta hanyar zanga-zanga ba. Idan kowa ya ce ta hanyar tarzoma da tashin hankali zai nemi haƙƙinsa, to zai zamanto ƙasan babu doka da oda, zai zamanto kuma kowa ma sarki ne.
Sunana Suhail Ibrahim. An yi magana akan cewa ana son a saki Abba saboda ya samu lafiyan da yake da bukata kuma kafin ma fara batun ya kamata a sake shi saboda lafiyar shi daman can ba ana rike da shi bane da wanda dalili duwayen da suke rike da shi suke cewa shine suna rike da shi domin yana cikin hadari wanda kowa ya san cewa wannan hadarin ba daga wani bane illa daga da same mutanen da suke rike da shi saboda haka nan daman can ba akan issue din lafiyar shi ba kai ba akan komai da komai ma ba dalilin da daman ya kamata a rike shi so kuma ya rasa idanuwan shi zan ce idanuwa saboda idan shi daya babu dayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi so daya yake da ci ya rasa duka idanuwan shi
madalla to kashe na biyu da muhalla da shi Nasirin ya shirya mana tsakanin shi Muhammad Ibrahim Gamawa din da kuma Comrade Aliyu wazirin masana harkokin tsaro a Najeriya ita ma za mu soma ta ne daga kan magana shari'a magana ita ce shin tsakanin kungiyar Shia din da kuma gwamnatin Buhari wane ne ba ba umurnin kotuna
wanda ya zama kotun kasa a kasar a kotun kasar na Abuja a kotun kasar na Abuja ta ce ta ce ina jin ka
ta saurare ni malikin nan ai mu muka fara zuwa koti in akwai koti da ake da umarnin ta ne sa ba zai umarnin koti farko ba na biyu kuma sai gaba shi da mamu gaba ɗaya muna amfani da passport din nan na kasa muke amfani da shi saboda haka ba sai rashin yarda da gwamnati da kai sai wani ba a daga dokokin kasa ba wannan magana da
amma idan har ka yarda da dokokin kotu kana tun bin dokokin kotu wancin kotu da take Abuja ta ayyana cewar a bada dama Malam Ibrahim Lazari ita kuma ta Kaduna tana da hukumar tuhumar tsaya ka ji tana tuhumar ma tsaya ka ji ta Kaduna tana tuhumar kuma Malam Ibrahim Lazari take so an samu confrontation akwai ta tsaya ka ji akwai ta Kaduna akwai yanzu kamar misali yanzu misali a Kaduna an ayyana kungiyar an daya imtar islamin wudna a Najar an hana zanga-zanga a jihar Kaduna wanda duk ya fito zanga-zanga akwai yare ta hanya akwai wani abu za a yi mishi da wani shekara bakwai abu da nake so duka mu gina wannan abu da
kuma bari mu bi abun da ya
bayar wannan na sirri ko da bari na kana ganna magana
Muhammad Ibrahim Gamawa
abin da kake yi a Kotu Abuja ne muka samu nasara ne muka kai kara kotu ne muka samu nasara kotu take a saki malam saki ba kaidi mutlakan saki ba kaidi kuma take a baci biyan miliyan 50 miliyan 25 na ta miliyan 20 na ta take kuma a gina masa gida a duk jihar da ya dama a jihar da ya sa tarin arewacin Najeriya
na ba na da a wannan
komare ka san halin da yanzu kotun take ciki wannan matsayi take ciki
a to ai na gaya ma wani abu ne da ba kai din kanka da kake kiranin cewa ta Abuja ta baku dama a sake ku kuma annan kuma yana fesin caji sa Kaduna to kaga wannan wani abu ne an samu
complication da aka faɗi ta Abuja nan an yi cewa akwai koto a Abuja ta ce a haramtar da ni nan ta ce gwamnati ta ɗauki mataki ko to amma da take a saki malam ne yasa ta ɗauki mataki an da kamata akwai test irin na ujisi da gwamnatin Lagos da aka yi lokacin janar Buhari yana mulkin soja ujisi da aka yi masa aguwa da ya dawo yake gidan babansa gwamnatin Lagos ta ɓaci ya kai ƙara kotu da kotu ta ce a baci gidansa sai wannan gwamnatin Lagos ta yi akan ta je kotun ɗaukar ƙara sai kotun ɗaukar ƙara ta ce masa cin kun baci makullinsa kuka ce a'a aka ce to ma ku bayi makullin sa alaba ki zo mu tawarare ku to abin da nake faɗa
shi ya bambanta tsaya ka ji ya bambanta shi Ojukwu yanzu ka ga da a ce shi Malam Ibrahim Alzazzaki Islamic Movement of Nigeria dukkan wallahi in ka zaga dukkan ka zaga a kasar
Islamic Movement in Nigeria.
Kungiya ne da ya kamata idan yawa yanzu misali duk inda ka zaga a jihohin nan duk inda suke ka je ka bincika ba wai ni in magana da yamun jama'a ba su ƴan jarida su je su bincika su ji idan al'umma suna zama da su suna jin daɗi na yi wata biyu a zare ina research a inda Malam Ibrahim Lazzaki ya zauna idan da ƙuri'a za a yi a gurin duk abin da kake tunani za ka zo ka samu cewa ba haka yake ba dan ana ikirarin cewa ai Malam Ibrahim Lazzaki da mutanen Zazzau gaba ɗaya duka sun zama 'yan Shi'a amma da na je research sai na fahimci cewa kowanne aqida da irin ta kowanne mutum da irin abin da yake ginawa shi kuma a harka ta tsaro ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya bai kamata ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka dabbakar ko kuma ka haifar da wani abu ina so babu
ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranan Juma'a kana shiga Kaduna ka ga masallacin Juma'a da ke rufe hanya kana zuwa Abuja ka ga da ke kina
wannan ya samu asari saboda rashin tsaro amma kuma yanzu da aka samu tsaron wasu da yawa yanzu ba a rufe wannan hanya amma
abu ana rufe hanya
bari ma tambaya saboda mu biya bin daki-daki na batun muzahara din nan da yake cewa ana sa mata da yara a cikin maimakon bar manya kawai su rika yin abubuwan Muhammad Ibrahim Bello me yasa kuke yin haka ne
abin da ban gare addini ana yin sa duk inda Allah ya ce maza sai su mata kwanan nan kafin da ya gabata a birnin ce an yi muzahara mata da maza amin suna suna cewa kar a fita zabbe su matan su da mazan su kuma sun tsare hanya wannan sati in bai sani da shi kuma da rede din tambaya a birnin ce da
Allah wannan shine abubuwan da muke gudu wani bangare to tana cewa ana da wani bangare da
aka shi tambaya kuma da ya aka tambaya bari
to ina jike ka na'am
sakin nan da ya gabata fi biyu da suka gabata mata zinziri su sun zauna a Unity Fountain Abuja sun taka sun je majalisa sun ce kada a tafi ta zabbe su saboda haka ba mu kaɗai ba ne ke amfani da mata wajen muzahara ba
wane zuwa ne suka fita abin da yake faruwa ta haka ji abin da yake faruwa ana yin ta haƙin dan adam kunje ta tana ce ta haƙin dan adam ta fitar da mata da kananan yara tana abubuwa da su a hanya tana sa su tana ana kashe su akan abbe da ce ba idan har za a yi wa za a yi tsaya
ka ta yi muzahara a kace ta ne
amma ina hukuncin ku kuma ku tada ina hukuncin ku kuma ku tada da zo ni tsaye da haka ina hukuncin mutum ya fito yanzu misali yanzu abin da zan baka ita motar nema da aka kona me tai
ba mu muka kona motar nema
ba waye kona
motar nema
waye kona to waye kona inda ku inda da haka ji inda ku yanzu ku fito ba inda ku
fito da abokan tattaunawa kuna domin wannan mutane suna so su rika jin bayanan da kowa zai yi ne daki daki yawwa in ba mu dauki abun daki da ke mutane abun zai hargitse ba za a
fi ba bayani akan tsaye mai mota ga bayani akan tsaye mai mota
Tura ga sheku, to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kama makon gobe lokacin da shi kakakin kungiyar AMN din zai zo ya kara lubalanci gwamnati ko hukuma da cewa ta hana muzahara yana cewa ai Buhari ma ya yi ko kuma ya taɓa yin muzahara din. Kuma ina magana da wasu suke na cewa me yasa ita kungiyar AMN din nan ba za ta rikide ta zama kawai jam'iyyar siyasa ba ta yadda za ta iya yin abin da take so. Sannan kuma za mu je sharuɗa guda uku waɗanda duk mai son ya fito fili ya zanga-zanga a Najeriya dole sai ya cika su. Yanzu muna gode wa su baki namu Muhammad Ibrahim Gamawa da Comrade Ali Waziri da kuma shi musamman wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya shirya muhawara din daga can Abuja. A madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sakwato a nan Washington DC. Ku huta lafiya.
To madalla gaida malamai don wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari je Litini wanda zai hana duk wasu bakin hauren da ke cikin kasar samun takardar zama dindindin ko zama dan kasa muddin sun dogara ne ga taimako daga gwamnati irin na kiwon lafiya da abinci ko kuma muhalli. Dabban masu zanga-zangar rajin kare tsarin dimokuraɗiyya sun cika filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong jiya Litini ta yadda sai da aka soke tashin jiragen sama daga tashar. Rubuƙi biyu na magungunan cutar Ebola da aka gwada a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo sun yi matuƙar inganci ta yadda ma za a fara amfani da su wajen jinyar cutar ta Ebola. Ana ci gaba da ayyukan ceto a jihohi hudu na kasar India, inda wata ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane kusan 200, baya ga wasu kuma sama da miliyan guda da taraba da muhallansu.
To madalla, masu raro a nan makakashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji mu ɗauki da wani sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Salma Cigarba da ya tayar da gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Didone wanda ya ba da umarni, da ma injiniya mu na yau Peter Hadley, ni Sarfi Hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique.